الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه عاد، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بعث، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتسي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن برتك.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barka mu da sake saduwa a wannan masallaci a wannan yini na ranar Asabar a yau 8 ga watan Jumada Saniya Hijiran Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1431 yinin da yazo daidai da 22 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2010 a wannan majalisin namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar Al-Hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abd Al-Latif Al-Tabini rahimahullahu ta'ala. A yau wannan majalisin namu shine na 118. Za mu tashi kan hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. قال يتي وعن أبي وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أبو هريرة قال لك أنا مصير جاء شيكم لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. بنو إسرائيل سنكة جي سناي ونكا سرارة ينظر بعضهم إلى بعض فاش سنا كلا فاش. وكان موسى يغتسل وحده، النبي موسى عليه السلام شي kuma yazan yana yin wankan sa shi kadai. فقالوا sai suka rika cewa: والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدم. والله babu abinda ya hana Musa ya rika yin wanka tare da mu sai dan yana da gwaiwa. فذهب مرة sai wata rana ya tafi wanka. فذهب مرة يغتسل اي وترانا يتفينا وانكا فوضع ثوبه على حجر يدور تفاقنسا اكم وندوسي ففر الحجر بثوبه اي وندوسا يغلو da tufafinsa. Fakharaja Musa fi isrihi, sai annabi Musa ya fito ya bi bayansa. Ya kulu yana cewa saubi ya Hajar, saubi ya Hajar, ba ni tufafina, saubiya ya Hajar, saubiya ya Hajar, ba ni tufafina ya kai dutse, ba ni tufafina ya kai dutse. Hatta nazarat banu Isra'ila ila Musa, har banu Isra'ila suka ga annabi Musa. Faƙalu, sai suka ce wallahi ma bi Musa min ba, wallahi Musa lafiya lau yake. Wa aqada thawbahu, sai ya ɗauki tufafinsa. Faƙa fiƙa bil hajari darban, ya riƙa dukan wannan dutse. Kala Abu Huraira, Abu Huraira ya ce wallahi innahu la nadabun bil hajari sittatun aw sab'atun darban bil hajar, wallahi akwai taban dukan a jikin wannan dutse sau shida, guri shida ko guri bakwai. Hadisi na biyu shi ma dai hadisin Abu Huraira ne radiyallahu ta'ala anhu, an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yace baina ayyubu yaktilu uryana, lokacin da ayyub yana wanka tsirara. Fa kharra alaihi jaradun min zahab, sai wata fara ta zinariya ta zubo mata, wata ta zubo mata daga sama. Faja'ala ayyubu yahtafi fi thawbihi, sai ayyuba alayhi salam ya rika tara wannan fara a cikin tufafinsa. Fanadahu rabbuhu, sai ubangijinsa ya kira shi, ya ayyubu, ya kai annabi ayyub, alam akun aghnaytuka amma tara, ashe ba na wadatar da kai ga barin abin nan da kake gani ba? Qala bala, annabi ayyub ya ce haka ne ka wadatar da ni. Wa izzatika, na rantse da girmanka da buwayarka. Walakin la ghina li an barakatika, sai dai ba ni iya wadatuwa ga barin albarkarka. Waɗannan hadisai biyu kamar da kuka gani Imamu Bukhari ya kawo su karkashin babin da ya kira babu manista sala uryanan wahdahu fi khalwa, babin da yake magana akan hukuncin wanda ya yi wanka tsirara shi kadai a yayin da ba wani tare da shi. Babin da yake magana akan mutum ya yi wanka tsirararsa amma shi kadai yayin da ba kowa tare da shi. Wannan hadisi na farko Imamu Bukhari ya fitar da shi a nan, ya kuma sake fitar da shi a kitabu a hadithin Anbiya, sannan ya fitar da shi a kitabu tafsir suratul Ahzab, karkashin fadar Allah ya ayyuha allazina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. Imam Muslim shi ma ya fitar da shi a gurare guda biyu, haka nan Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi. Wannan hadisi ba mutum ɗaya ne ya ji shi daga Abu Huraira ba. A wannan gurin za mu ga in mu koma Sahih Bukhari, a wannan babin wanda ya ruwaito wannan hadisi daga Abu Huraira shine Hammam ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih daga Abu Huraira. Hammam ibn Munabbih kamar yadda kuka sani tabi'i ne wanda yana da hadisai da ya tattara a cikin littafi guda wanda ake kiranta Nusqatu Hammam. Littafin ana kiran shi da suna Nusqatu Hammam ibn Munabbih an Abi Huraira. Wannan nusqa din, wannan littafin na hadisai da Abu Huraira ya ruwaito, wanda Hammam almajirinsa ne mutumin Yaman wanda ya zo ya zauna da shi ya tattara wasu hadisansa. Wannan nusqa din Ma'mar ibn Rashid shi yake ruwaitar ta daga Hammam. Abdurrazzaq al-Kan'ani shi kuma shi ya ruwaici wannan daga Ma'mar ibn Rashid. Imam al-Bukhari ya fito da hadisai daga cikin wannan nusqa din, kamar yadda a baya mun yi bayani hadisin nahnu as-sabiquna al-awwalun, wanda muka karanto wani bangare nashi a cikin kitabul wudu. Hammam ibn Munabbih ya ruwaito wannan hadisi daga Abu Huraira. Banda shi akwai al-Hasan al-Basri, akwai Muhammad ibn Sirin, akwai Qilas ibn Muhajir, waɗannan ma duk ruwayarsu tana cikin Sahih Bukhari, tana cikin Musnad da Imam Ahmad, akwai ta a cikin Sunan ko Al-Jami' na Tirmidhi, akwai ta a cikin Musannaf da Ibn Abi Shayba, Bukhari ya rawaito ta ya inganta ta, haka nan Tirmidhi shi ma yana cewa hadha hadithun hasanun sahih. Banda wannan akwai Abdullah bin Shaqiq, shi ma ya ji wannan hadithi daga Abu Huraira, wanda riwayar ta tana cikin Sahih Muslim a cikin ingantaccen littafin sa Al-Jami'. Mutum na shida wanda shi ma an ruwaito daga wajensa cewa ya ji wannan hadithi daga Abu Huraira shine Ikrimah Maula Abdullah bin Abbas. Ikrimah Maula Abdullah bin Abbas, riwayar ta tana cikin tafsirin Tabari, amma akwai matsala a cikin isnadin riwayar sa domin akwai Jabir ibn Abdullah al-Jufri wanda magana a kansa tana da tsauri kwarai da gaske. Ba haka aƙalla mutanen da ya inganta cewa sun ji wannan hadisi daga Abu Huraira mutane shida ne daga cikin tabi'ai, akwai Hammad ibn Munabbih, akwai Al-Hasan al-Basri, akwai Muhammad ibn Sirin, akwai Khilas ibn al-Muhajir, akwai Abdullah bin Shaqiq, kuma duk ruwayoyinsu sahihai ne. Sai riwayar Ikrima wanda ita ce a isnadinta akwai Jabir ibn Abdullah al-Jufri kamar yadda yake cikin tafsirin Tabari. To banda Abu Huraira akwai ma daga cikin sahabbai waɗanda suka rawaito wannan hadisi na Annabi Musa alayhi salam da abinda ya wakana tsakaninsa da mutanensa, tuhumar da suka yi masa da kuma zargi da Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi daga gare shi. Akwai Anas ibn Malik, riwayar ta tana cikin Musnad al-Bazzar wanda Hafiz ibn Hajar ya hassana riwayar, wataƙila ya hassana ta saboda ta yi daidai da ruwayar Abu Huraira. Haka nan an rawaito wannan hadisi har ila yau ta hanyar Abdullahi ɗan Abbas, kamar yadda za ka iya ganinsa a cikin littafin Musannaf na Ibn Abi Shayba da kuma Al-Mustadrak na Hakim. Sun rawaito shi ta hanyar Abu Muawiya an al-A'mash an al-Minhal ibn Amr an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas, wannan isnadi ne tabbatacce. Saboda kaga Abu Huraira ba shi kadai ya ruwaito wannan hadisi ba, banda shi Anas dan Malik ya ruwaito shi, Abdullahi dan Abbas ya ruwaito shi, kuma Abu Huraira ba mutum da yake ya ruwaito hadisin daga wajensa ba, wajen mutum biyar su suka ruwaito hadisin daga wajensa. Abinda ya sa na faɗaɗa wajen tasawirin hadisin saboda abinda za mu faɗa daga ƙarshen hadisin na shubha, da wasu suka yi ƙoƙarin su soci lamirin hadisin su ma ƙayyata hadisin cewa ba gaskiya ba ne. Hadisin yana cewa kanat banu Isra'ila yaktasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila ba'd, banu Isra'ila sun kasance suna yin wanka tsirara. Ya'yan Isra'il shine Yaqub alayhi salam, Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim الخليل عليه السلام قال أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل تنشني يعقوب عليه السلام وسبع لمي سنقو قلن سوف تما على إسرائيل تقي إسرائيل إسرائيل إيل تن مضاف إليه إسراء تنعيل wato kalmomi biyu ne, isra'atan nan il, wato il din kamar suna ne daga cikin sunayen Allah kamar yadda Al-Jawhari yake faɗa a cikin littafin sa Al-Istihah. Amma Abu Ali al-Farisi, ɗaya daga cikin malaman lugha, yana cewa wannan kuskure ne a ce il suna ne daga cikin sunayen Allah, domin a harshen Larabci ba a san akwai wani ila cikin sunayen Allah ba. Sannan kuma da a ce mudafun wa mudafun ilaihi ne bisa ga yadda aka san ka'idar Larabci, to da ba zai rika zama masruf ba, da ba zai rika caccanzawa ba, a ce Isra'ila Isra'ilu Isra'ila, da zai zama Isra'ili ko da yaushe, tunda mudafun ilaihi ko da yaushe yana zama majrur ne, kamar Abdullahi Abdullahi, ba za ka ce Abdullahu ko Abdullah ba, to da Abdullahi, to da zai zama Isra'ili ko da yaushe. Wanda kuma an gaba haka ba ne, ana yi masa i'rabi a ƙarshensa, ana cewa bani Isra'ila a ce illa ma harrama Isra'ilu, haka ke illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi. kaga shi ba mudafun ilayhi bane to haka shine yasa Abu Ali al-Farisi yace maganar al-Jawhari da yayi a cikin Sihah tafsiri ce ta fuska na farko dai ilu din nan ba san shi cikin sunayen Allah ba na biyu kuma ilu din nan da a ce mudafun ilayhi ne da ba zai rika taccanzawa ba dan sai zan da jarra yake kode shi kamar yadda ake cewa Abdullahi da sai ta zama a Isra'ila shi to tunda ba ga haka ba wanda yana nuna maganar sa ba daidai bace duk da dama daga cikin malamai sun faɗi abinda shi al-Jawhari ya faɗa amma dai alal haqiqa maganar Abu Ali al-Farisi akan turba take daidai take shi yasa Imam an-Nawawi ya goya mata baya yace da awar masu cewa Isra'il ana nufin Abdullahi da awace wacce ba ta da asali Banu Isra'il da ake nufi a nan su ne waɗanda suka kasance a zamanin annabi Musa su ake magana a kansu Banu Isra'il din da suka zan a zamanin annabi Musa alaihi salam to wanka da suke yi tsirara sashin su yana kallon sashi shin shari'a take terje musu su yi haka ko ba gaban kansu suke yi suna sabawa annabin zamanin suna saba annabi Musa alaihi salam suna sabawa shari'ar taura wanne ne ciki daidai suka yi shari'a ce ta yarke musu sarkayin wanka ko ana kallon kowa tsirara ko ana kallon tsiraikin dan uwansa ko ku a dai irin abin nan ne na taurin kai da sabawa dokar Allah da bani Isra'ila suka shahara da ita to nan malamai suna da magana biyu al-qadi ya shi abin da yake cewa fitirce al'aura bai zan wajibi ba a shari'ar annabi Musa domin a cikin hadisin a wasu ruwayoyi shi wannan hadisi an nuna cewa annabi Musa yana yin wankansa shi kadai saboda mutum ne mai kunya kana hayyan mutum ne mai kunya sittiran mai fitirce al'aurarsa saboda haka kunya ce ta sa yake haka amma ba a rawaito cewa yana musu inkarin me yasa suke aikatawa ba kuma ubangiji ya bayyana tashi al'aurar gare su domin ya kubutar da shi bisa ga abin da suke tuhumar sa da shi wanda ita ce maganar al-qadi iyab mai ashafa shi yana ganin hadisin yana nuna a shari'ar annabi Musa alaihi salam babu laifi abin da suka yi na tsirkayin wanka tashi suna ganin al'aurar tashi annabi Musa mutum ne mai kunya shi yasa bai dakata tasu ba shi ma ya riƙa yin haka amma Ibn Battal babban malamin malikiya din nan mai littafin sharhin Bukhari shi yana ganin akasin haka ra'ayinsa daban shi yana ganin wankan nan da banu Isra'ila suka riƙa yi tsirara tashin suna ganin tashi yana nuna cewa waɗanda suka kangare wa annabi Musa ne alaihi salam suka ƙi yin koyi da sunnarsa tun daga shi yana yin wanka inda babu wani wanda yake ganin sa yana neman ya samu gurin da zai kadaita ba tare da an ga al'aurarsa ba yace don haka ga ashe wajibi ne akan su suma da mutanen kirki ne su yi koyi da abinda suka ga annabin su yana yi yace da a ce wankan da suke yi tsirara kuma a inda mutane suke ganin su annabi wato ko da a ce suna yin haka kuma annabi Musa alaihi salam ya san da suna yi ya kyale su wannan bai zama hujja ba ga mu wannan al'umma kuma a riƙa yin wannan ko da annabi Musa ya gani ya tabbatar da su akai wato ko da ra'ayin farko din ya samu karbuwa cewa a shari'a nan Musa ba komai wannan ba shi yake nuna kuma ba komai a wannan shari'a ba saboda shar'u man qablana shar'un lana ma lam ya'ti fi shar'ina ma yuqalibu eh da zarar aka samu wata hujja ta bayyana a cikin shari'ar ko ta saba wa shari'ar wadanda suka gabace mu to ba mu daukar shari'ar wadanda suka gabace mu yi aiki da ita shari'ar mu ta soke ta so saboda ka a shari'ar mu an yi umarni da a fitirce al'aura kada mutum ya dan dan adam ya ga al'aurarsa ustur auratuka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka kamar yadda yazo a cikin hadisin Bahr ibn Hakim an Abi Al-Jaddi احفظ عورتك فتلي الأورثة إلا من زوجتك إذا ما ترك أو ما ملكت يمينك قوة جندا أنك يملك وتقينك ثم لا تشرع بتاسوك ونن بندا بنو إسرائيل سكي هكذا أبو العباس القرطبي أتكي لتاك أنت المفسد شما يا أوكي أي كنن دا أتى ce banu Isra'ila suna yi a matsayin sako ne suke yi ba daidai suke yi ba ba kuma shari'a su ce ta yadda musu ci haka ba yake cewa inda ma kanat banu Isra'ila taf'alu zalika mu'anadatan lish-shari' yake banu Isra'ila suna yin haka ne dan kawai saurin kai da saurin kai da kangarewa shari'a da suke da ita wa mukhalafatan li Musa alayhi salam da kuma sabawa annabi Musa alayhi salam to shi ma yana ganin abinda qadi ya ce fata ba haka bane yake cewa wannan yana ɗaya daga cikin saurin kansu da saurin kansu da rashin damuwa wajen tsiye wa annabin Allah Musa alayhi salam biyayya yace baka ga shi annabi Musa alayhi salam ba baya yadda ya yi wanka a gaban mutane tsirara dole sai ya tsirci wato ya koya kansa saboda haka yace da ce mutanensa na da hankali to da sai su koyi da shi bai kamata su su rika saba masa akan sunnarsa ba sannan Ibn Battal ya kawo hanzarin da dasa annabi Musa alayhi salam wato har banu Isra'ila suka ga al'aura annabi Musa yake cewa hadisin a wannan hadisi yana nuna halaccin wato ganin al'aura lokacin da ya zan akwai larura da za ta zan tilasta an ga al'aurar mutum kamar yi masa magani ko kuma kubutar da shi daga wani aibi da ake tuhumarsa da shi ko ana tuhumarsa da wani aibi wanda zai jawo mata matsala don haka dole ne sai an ga al'aurarsa domin a tabbatar da cewa wannan bai da aibi ko kuma a wasu ne waɗanda abin nan a magani ne za a yi masa saboda wata cuta da take tare da shi wanda dole sai ya buɗe al'aurarsa ta ce wannan hadisi yana nuna halaccin yin haka domin yadda aka kubutar da annabi Musa alayhi salam aka wanke shi daga abin da banu Isra'ila suke jifarsa da shi na cewa yana da baiwa haka shi ma Abu Sulaiman al-Khattabi shi ma ya yi irin wannan fahimta da karkashin wannan hadisi cewa wannan yana nuna halaccin ga al'aura ta balidin mutum saboda tabbatar da wani haƙƙi na wajibi ce kamar abin nan shayi kaciya wato da za a samu babban mutum ya musulunta bai da kaciya kaga dole za a yi masa kaciya in za a yi masa kaciya kaga kuma dole sai an buɗe al'aurarsa da haka wannan haƙƙi ne na wajibi zai sa a ga al'aurar tata ta ce tun daga shi annabi Musa alayhi salam abin da ya faru wanda ya nuna kenan babu damuwa a Ibn Rajab al-Hanbali shi yana ganin wannan magana ta Abu Sulaiman al-Khattabi wacce Ibn Battal ya yi makamanciyarta ba da sai ne a fahimci ta daga karkashin wannan hadisi ba domin shi wannan hadisi annabi Musa alayhi salam ba shi ne ya fito ya nuna tsiraicin nasa ba ai wata kaddara ce ta jawo domin ya tuka kayansa ya dora akan dutse ya fita a guje da kayansa da haka ya fito ne da niyyar yabi kayansa ba dan ya nuna al'aurarsa ga banu Isra'ila ya fitar da kansa ba saboda haka yake ganin bai kamata a ce ta ƙarƙashin wannan hadisin za a kiro wancan hukunci ba duk da cewa shi ma sai ya yi wa kansa togaciya ya ce sai dai ana iya a ce Allah maɗaukakin sarki ba ya ƙaddara wa annabinsa wani abu sai abin da yake halal ne a shari'arsa tunda Allah ya kaddara ya fito har a ga al'aurarsa domin a kubutar da shi wanda ya nuna a shari'ar annabi Musa ma halal ne idan bukata sai bukata larura sai larura sai an ga al'aurar baligi to babu laifi a ga al'aurarsa domin tabbatar da wani haƙƙi ko kuma kubutar da shi daga wani zargi shi da kansa Ibn Rajab ya yi kansa togaciya daga ƙarshe saboda haka kamar ya dawo dai akan maganar su Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullahu ta'ala da maganar Ibn Battal cewa larura na iya sawa a ga al'auran mutum baligi idan ya zan babu wata hanyar da za a kawar da wannan larura sai ta haka saboda haka larura ce ta haifar da haka idan aka koma maganar shin wannan abu a shari'ar su halal ne ko ba halal bane to wasu malamai kamar Al-Qadi ya sun ga shi yana ganin cewa a shari'ar su halal ne babu abin da yake nuna cewa a shari'ar su ba halal bane waɗanda suke ganin a shari'ar su ba halal bane suna hujja da cewa annabi Musa ai shi baya yi a fili su kuma ya waje ba su yi koyi da annabi Musa to a nan shi ne Al-Hafiz al-Iraqi a cikin tarhut tafrid yake cewa abinda Al-Qadi yake faɗa shi ne daidai shi ya fi zama zahiri akan abinda ba su yi masa inkari suke faɗa wato kasancewar annabi Musa alayhi salam shi yana yin wanka a sitirci wato shi kadai kawai dan yayi a aikaci ba zai nuna wajibi ba domin an sani a ilimin usulul fiqh anna mujarradul fi'li la yadullu ala wujub an san kawai mujarradul fi'li a rawaito cewa an aikata kaza ba ya nuna wajibi na'am zai iya nuna cewa abin da mustahabbi ne amma ba zai nuna cewa wajibi bane sai idan an samu wani dalilin daban wanda zai fara fito da matsala din har ya kai ta ga wajibi amma kawai kada cewa abin Musa yayi ba zai nuna wajibi bane kuma a cikin hadisin inji shi Iraki yake kara da cewa kuma babu a inda yake nuna cewa annabi Musa alaihi salam ya umarce su da su rika sirce kansu amma suka saba masa a hadisin babu wannan don haka bai kamata a sauka da kan maganar alqazi iyar ba kaga anan ya ture maganar ibn battal ya ture maganar abul abbas al-qurtubi waɗancan malamai ukun duka waɗanda suke saɓani wajen bayanin hadisin duka malikawa ne a mazhaba alqazi iyad da maliki ne ibn battal da maliki ne haka na abul abbas al-qurtubi da maliki ne amma abul fadl al-iraqi wanda ya goyi bayan qazi iyad shi kuma shafi'i ne saboda haka da bashafi'i da maliki kaga sun hadu wanda shi ne sha'anin ilimi wannan mazhabobin ba tare ba duk inda kawai kinan gaskiya take kawai zaka bi kauya kai ba kai rijista anan ba abin da zai sa ka rika daukar cewa kai kawai mazhabarka kaga da a ce abin san zuciya ne zai ga shi ba zai shiga cikin rububinsu ba ya kamata shi ba ya kiro ra'ayinsa na uku amma duk da haka bai yi haka ba kasancewar annabi Musa alaihi salam shi yana yin wanka shi kadai wannan yana nuna ya yi abin da yake akmalu wa afdalu wato abin da ya fi kamala ya fi falala ya fi cika ga mutuntaka shi ne annabi Musa yi wanda kuma wannan shi ne abin da ya dace ga annabi na Allah ya riƙi al-akmal wal afdal ko annabi sallallahu alaihi wasallam galibi abubuwa yana riƙen al-akmal ne in ka ga ya yi abin da yake saɓanin afdal sai dai ya yi shi ne bayanin jawal don ya nuna ya halatta yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallah da alwala daya ma'ana ya yi azhar ya yi la'asar da alwala daya amma akwai sanda ya yi sallolin sa da alwala daya malamai suka ce kaga anan ya saba abin da ya saba yi saboda ya yi bayanin jawazi ya yi bayanin halarci domin inda a ce wataƙila bai yi haka ba wannan zafin kai ya iya zuwa ce duk sanda za ka yi sallah dole ka saki alwala saboda haka annabi ya yi har yabar duniya a sai ya dan saba wani lokaci don ya nuna maka halaccin yin haka kaga yin alwala da kowace sallah wannan afdalu domin duk wata alwala da mutum zai yi akwai falala ta yin alwala da ita kanta kowane bugun ruwa da zai shiga jikinka zai shiga da sabanka ne na karshe karshen bugun ruwa da zai sauka daga fuskarka zai sauka daga sabanka da kuskurenka da kai da ka gani da idonka haka nan sauran gabanka duka kaga a ce duk wata alwala da zaka yi akwai wani lada kai saboda haka dan kokarin samun wannan ladan ya kamata a ce kai haka din to amma da ba za ka da ba kai haka din ba ya zan zaka iya yin wata alwala wacce ke gangaran haka wacce ba ta karewa da wuri za ka yi ta tun asubahi har magariba ba wani abu ba wanda zai fito ce ka saba wa Allah ba ka annabi Musa alaihi salam shi ma anan saboda haka ne yake yin wankan sa shi kai don wannan shi yafi kamala shi yafi falala fitowar sa gaban su tsirara wannan kuma saboda wata maslaha ce maslahar shi ne fito da lafiyar sa a fahimci cewa lafiyayye ne sannan da yake cewa kana Musa yattasil wahdahu uruyana annabi Musa yana wanka shi kai tsirara wannan shine abin da shi Imam al-Bukhari ya kulla babu saboda shi wanda ita ce mas'alar da Imam al-Bukhari yake so ya kawo wa hujja da yake yin wanka mutum yayi wanka shi kadai uryanan fi khalwa wato yana shi kadai sannan kuma ba tare da wani tare da shi ba manik da sala uryanan wa'dahu fi khalwa kaga sai ce wa kana Musa yastasilu wahdahu a wata ruwayar wa kana Musa yastasilu wahdahu ay uryana yana wanka shi kadai tsirara wannan yana nuna idan mutum shi kadai ne yana wanka ya halatta ya kwabe kayan sa ya zigidire ya wankan sa wannan dukkan limaman nan guda hudu na mazabobin da ka sani guda hudu da kuma jumhurin malamai na magabata da wanda suka zo bayan su duk sun yarda da wannan. Waɗanda suka ɗan saba akan wannan ba su da yawa, kamar Ibnu Abi Layla wanda sabawarsa ba za ta yi tasiri ba. Akwai wani malami da ake kira Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Layla, alƙali ne a tuman Kufa, shi ya saba yana ganin ko kai kaɗai ne dole ne sai ka sanya wani abu ka tarihi alƙawarka, ka sa ɗan fan ko ka ɗan sa ƙyalle, amma in ka buɗe alƙawar kai wanka a haka ta yi sabo. Hujjar sa wani hadisi ya samu yana cewa la tadkhulu al-ma'a illa bi ma'zarin fa inna lil-ma'i 'amiran, kada ku kuskura ku shiga ruwa sai da ɗan ƙyalle da za ku ɗaura a jikinku domin shi ma ruwan akwai mazaunansa. Wannan shi ne hadisin da ya yi hujja da shi cewa ai ruwan ma akwai ‘yan ruwa suna ciki, don haka in ka shiga ma ba komai a jikinka, ba fanta, ba komai, to ai ‘yan ruwa za su zartsa raifinka. Hadisi ne sahihi da bai inganta ba. Ibnu Battal ya kawo wata ruwaya da ya jingira Abdullahi ɗan Abbas, amma kuma akwai jahala a cikin isnadin wanda bai inganta ba, cewa wasu mutanen Sham sun ji daga Abdullahi ɗan Abbas ya ce baya yadda ya wanka a cikin teku ko a cikin korama face yana sanye da izarinsa, face yana ɗaure da kwarjan lansa. Idan aka tafe shi dan me kake yin haka, sai ya ce li'anna lahu amir, saboda akwai waɗanda suke mazauna shi kansa wannan ruwa. To wannan ruwa ba ta inganta zuwa ga Abdullahi ɗan Abbas ba. Akwai wani hadisi mursal ko ce mabu'athar, hadisin maqul an atiya عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل بليل في فضاء. حديث ابن ليكي شو وانا دك ياي وانكا لتدري افيني ليكي فيني فيو با جنة جنة با اتكين من تاكي با افيني فيو لتدري في حديث يسي فليحاذر على عورته سوف ليتحاذر على عورته ومن لم يفعل ذلك فأصابه دمم فلا يلومن إلا نفسه. Cewa ya yi taka tsantsan game da al'auranka, wanda kuma ya ƙi yadda ya riƙa yin wanka cikin dare a filin Allah tsirara, hauka ya same shi to kai ya zargi kowa sai kansa. To wannan ba hadisi ne mai rauni ƙwarai da gaske, wata rana sai ka ji shi a gidan rediyo ana karanta shi, sai saura ka haramu ne mai wanka ba ka rufe abin nan ba, in kuma kana yin haka za ka hauka shi. Akwai mursalatul zuhri, shi ba mursalatul zuhri kamar yadda malamai suke cewa marasilul zuhri karrish, wato hadisan da zuhri ya goge wasu da tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisai ne masu raunin gaske, wato iska kamar iska kake, wato hadisai ne da ba su da tushe. Yana cewa la taghtasilu fi sahra'i illa an ta'alla tajidu mutawaran فإن لم تجدوا متوارا فليخط أحدكم كالدائرة ثم يسمى الله تعالى ويتصل فيها. حديث أبي الليك سوى كدك كسكرك ومداء سجن سهارة عزين إن بقسام إن ذاك هو يشنكما إذا بقسام إن بقسام إن ذاك هو يشنكما فقزان ونزاني أجيب دورة لكوك ما الدائرة كدك يبسم الله في ونكا. وانا شيما حديثي نمي لوني قليل بسي. Na'am, a cikin safai akwai waɗanda ba sa yadda su yi wanka face akwai wani abu a jikinsu, ba sa yadda su yi wanka tsirara, kamar Abu Musa al-Ash'ari yana cikin musannaf na Ibnu Abi Shayba. Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu yana cewa inni la aghtasilu fil bayti al-muzlim fa anhani dhahri idha akhadhtu thawbi haya'an min rabbi azza wa jalla. Yake cewa nakan yi wanka a ban ɗaki ko a ɗakin da yake da duhu, amma ban yarda in miƙe tsaye sai in durƙusa in karannaɗe kaina don jin kunyar Ubangijina. A wata ruwaya yana cewa ma aqamtu sulbi fi ghusli mundu aslamtu, tunda na musulunta ban taɓa yin wanka a tsaye ba, in miƙe gadon bayana sai dai in sunkuya in takure in naɗe guri guda in yi wanka. Wannan haka ya tsora wa kansa, amma dai shi Imam al-Bukhari yana nuna maka cewa ya halatta tunda an samu annabawan Allah sun yi haka kuma babu wani abu cikin shari'a mu da ya soke wannan da an samu wani abu cikin shari'a mu da ya soke wannan to da sai mu dauki na wanda yazo a shari'a mu abu banda su to amma tunda har babu wani abin da ya sabawa nasin a cikin samu shari'ar to fa bi hudahu muqtadi
kai koyi da shari'a
haka na a cikin wannan hadisi na Abu Huraira akwai fito da bayani game da taurin kan banu Isra'ila da yadda suke sassabawa annabawansu da farko a nan kaga sun sabawa annabinsu ba su bi irin hanyarsa ba wanda ya wajaba ko ya zama mustahabi su koyi da su ya kamata Allah aƙalla tunda sun ji ga yadda yake a samu su suna koyi da su amma sai ba a samu haka ba saboda taurin kan banu Isra'ila wannan waɗannan da ake magana a kansu ba wai kafiran cikinsu ba wanda suka yi imani da annabi Musa ake magana kafiran cikinsu kan wanda ai ba ita ake ba sun san su ake ba su wannan da suke ganin shi ba makaryaci suke ganin da akwai daman ba da za su kashe shi da sun kashe shi waɗanda ba su ake ba ana magana wanda suka ce sun yi imani da shi amma kuma suke dai masa abubuwa daban-daban ga shi nan suna ganin abin da shi yake amma ba wanda ya tunanin ya yi koyi da shi a cikin wannan sunna ta shi ko da kuma ba a ce wajibi ba ce ai mustahabi ne ya kamata a ce sun yi mustahabi to kuma ba su tsaya nan ba sai yanzu da suka ga shi yana yin wankansa shi kadai baya yadda ya yi tare da jama'a ba su kalli abin da kyakkyawan gani ba ba su yi masa kyakkyawar fahimta ba sai suka ɗauka ai saboda yana da wata nakasa ne a jikinsa maimakon su ɗauka wannan riƙo ne da addini da shari'a da kyautata halayya ba su ɗauki wannan ba sai suka ce ai nakasa ce a jikinsa shi yasa yake ɓarkewa kuma ma ba wai maganar ko su faɗa ka ta fuskar zato su ce watakila ko watakila dai akwai wani abu a'a sai ma suka ma tabbatar haddarin zuwa wallahi ma yamna'u Musa an yattasila ma'ana illa annahu ba wai ma irin kan nan da cewa watakila fa akwai kun gaba da baya wakar da fada mu ko watakila fa a'a su sun wuce nan bayan da zargi da za su yi masa kuma zargin ba sai da suka yi rantsuwa suka tabbatar suka rantse sannan suka rasa abin da za su ƙefe shi da shi sai gwaiwa akwai ruwa da za ta ce fi abin da adar illa annahu adar au fihi baras ko dai yana da albaras cutar albaras ko kuma yana da gwaiwa to kaga wannan matuƙar rashin mutunci kenan na banu Isra'ila da yadda suke sabawa annabawansu kuma su rasa abin da za su jefe shi da shi sai wannan aibin tare da cewa babu wani dalili kawai kasancewar da mutum ya wanka bai yarda ya ka da mutane ya wanka tare da su ba sai a jefe shi da wani aibi shi ya sa Ubangiji ya bayyana kubutarsa daga wannan aibin da suka jefe shi da shi sannan kuma ya tashi bayyana kubutar tashi sai ya hada da wasu mu'jizozi saboda duk dai saboda a kayar da banu Isra'ila saboda mutane da masu saurin kai sai aka hada abin da mu'jizozi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabinsa labarinsa ya ce ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina adaw Musa فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها شياكو وانا نسكا إيماني كتب كذن كما وانا نسكا توتد أسمي موسى وبنجد يقوم تد شيدك أبن نسكا فتا نزل جي كما ياكا سنجي ميدالا جاني أبو لن الله سنن القاضي إياس ينا فتا كرعشو وانا حديثي أكنا أبو العباس القرطبي شما يفتا إمام النووي شما يفتا وانا حديثي ينا نونا أن نباوا munazzahuna ne an naqa'is fil khalq wal khuluq ahalitta subhana kaka a tabi'a suda halayya subabu nakata babu tawaya mutane ne masu kyakkyawar halitta sannan kuma masu kyawawan halaye ga kyan halitta ga kyan hali aka suka hada salimun min al ma'ayib babu abinda zaka gani tare da su ka kushi ba wani abu kushewa ba makusa a jikin annabawa ta fuskar halitta su ko ta fuskar halayya don haka waɗansu masu tarihi da za su kawo a batun wasu annabawa su jingina musu cututtuka wannan ba daidai suka yi ba in ji alƙazi iya ya ce Allah ya kubutar da su daga wannan sannan wannan baya hana a samu wani abu ya samu wani annabi daga baya amma ba a ce abin ya wato annabcin ya same shi da wannan laifi da wannan cutar ba sai dai bayan annabci din ubangiji da ya jarraba su kuma da wata rashin lafiya domin ya ga hakurinsa kamar yadda Allah ya jarrabe annabi Yaqub alayhi salam da makanta kuma daga baya Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya a dora annaba babban aiki ne dole yana buƙatar cikakkiyar lafiya idan akwai nakasa ta waya ta wani bangare to za a samu matsala a wajen aikin ba haka sai Allah ba su cikakkiyar lafiya ta kowane hali don haka a farkon halittar su ba za a same su haka ba amma wannan baya hana kuma wani abu ya zo ya same su daga baya domin ubangiji madaukakin sarki ya jarrabe su daga ya ga haƙurinsu da juriyarsu kuma ya ba su ladan haƙuri din shi kan sai ɗora musu wannan su yi haƙuri wani ƙara musu lada ne a cikin ma'auninsu na lada ƙara musu guzurin lada ne ubangiji yake so ya yi shi ya sa ce ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal annabawa su suka fi kowa shiga bala'i sannan wanda ya fi kwatanta hanyar su sannan wanda ya fi kwatanta hanyar su da haka wanda ya fi kwatanta hanyar annabawa shi ma yana tattare da abin nan da haka annabi Yaqub annabi Ayyub shi ma Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya wanda yake cewa rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin a wata ayar massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab shaytan ya shafe ni da wahala wato rashin lafiya da azaba wannan shi ma wata jarraba ce ta ubangiji domin a gwada hakurinsa da haka annabi Musa alayhi salam kamar sauran annabawa Allah yana jarraba su domin ya ga hakurinsu idan suka yi hakuri kuma wanda ya kara daukaka musu matsayi lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam rashin mutunci ya yi rabo amma aka samu wani fitsatsi marar mutunci ya tashi ya ce hazi kismatu ma uri da biya wajhullah wannan rabon da aka yi ba dan Allah aka yi shi ba ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa haka ko ya faɗa bayan idan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ruwayar Abdullah dan Mas'ud sanula aka zo aka ga annabi Musa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga fa abin da wani yake cewa kai rabo wai ba kai dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu Musa Allah ji kan annabi Musa alaihi salam laqad uziya bi akthara min hadha fakara an cutar da shi sama da haka amma ya hakuri shi yasa wani lokaci idan malami yana fushi cewa dalibinsa ya masa kaza ne haka menene na fushi menene na damuwa dan wani cikin mabiyansa yayi maka wani abu ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan kafa ka duba sauran annabawa a cikin mabiyan nasu ne yake samun matsayin haka ba ana maganar wani can na gefe na nesa ba wanda dama yana daukan kadan adawa ba shi ba shi wadanda ba duk abin da ya maka abin da kake tsammanin zai yi maka ne amma wani daga cikin gida zai sace maka irin wannan to dole ne ka yi hakuri ka jure wannan sunna ce ta ubangiji sannan wannan hadisi yana nuna falalar hakuri kuma yana daga cikin abin da hakuri yake haifarwa mutum shine mutum yana samun daukaka yayin da Allah ya jarrabe shi da wata jarraba ya hakuri ya jure ya maida al'amarinsa ga Allah bai kai kukan ubangiji wajen wani daga cikin halittarsa ba to ubangiji na daukaka darajarsa da wannan Musa alayhi salam yayin da ya hakuri bisa cutar wadda mutanensa suke masa sai ubangiji madaukakin sarki ya daukaka darajarsa ya kuma bayyana kubutarsa yana cewa kubutacce ne daga wannan zargi da ake yi masa ya kuma daukaki darajarsa kamar yadda Allah yake cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun muka sanya shuwagabanni daga cikin su wanda suke shiryuwa da umarninmu wa kanu bi ma sabaru saboda hakurin da suka yi wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance masu yaƙini ne da tabbatarwa a zuciyarsu da ayoyinmu waɗannan sifofi guda biyu dole sai da su ne mutum ke samun shugabanci bi sabri wal yaqin sunanul imamati fi din kamar yadda magabata ke faɗa bi sabri wal yaqin sunanul imamati fi din mutum ya yi haƙuri sannan kuma idan yana da yaƙini kada wani abu ya same shi na jarraba ya riƙa ba shakkar gaskiyar abin da yake kai ya riƙa ganin cewa a to da abin nan da nake kai daidai ne to da Allah ba zai bin wannan ba ya rura ba daidai nake ba a'a kaga ya fara samun matsala a cikin yaqininsa sai yazo ya samu yaqini kuma ya yi hakuri ya jure to a dade Allah madaukakin sarki sai ya bashi shugabanci وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وبنجي يا يتكاوى كلمة وبنجي كما في جو تثبت قبل إسرائيل التي بما صبروا صور عقولين لسكر القيم sannan a cikin wannan hadisi akwai falalar annabi Musa da Ubangiji ya kara fito da ita ta hanyar fito da wasu mu'ujizozi da ya masa abu na farko yadda wannan dutse ya fita a guje da taguwar annabi Musa a kai har zuwa banu Isra'ila don a fito a bayyana bara'arta cewa lafiya lau yake abinda suke masa tuhuma da shi na al-udra wato cewa yana da goyawa ƙarya ne kaga dutse ya fita a guje akwai mu'jiza wani abu ne da ya saba wa al'ada shi yasa ubangiji sai ya sanya wannan ya zanni ima gare shi sai fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha yana da darajar da zaka sa Allah ya masa wannan wani zai iya cewa to menene dan an ce yana da goyawa wannan zai hada ya zan mai gaskiya ya zan annabi ya zan abin nan a akwai domin ita samuwar ita goyawa din ai an sani daga nan ne yawanci abin nan maniyin da abin nan shi yake abin nan producer din maniyin da ake samun ta da shi idan zan yana aka tuhumce shi da cewa yana goyawa ka ga kenan akwai yiwuwar ba zai haihu ba to in Allah ya bashi aya sai a yi ta zargin cewa ba ƴaƴansa ba ne kaga akwai buƙatar a kubutar da shi domin a kubutar da nasabarsa da ƴaƴansa kada a jefe su da cewa ƴaƴan zina ne to mu'jiza ta farko shine gudu wanda kwandon dutse ya fita a guje ya nufi inda dandazon bani Isra'ila ke zaune wanda ya saba wa al'ada sannan abu na biyu yadda dukan da annabi Musa ya riƙa yi masa har ya yi masa tabo wannan kaga shi ma ya saba al'ada ka daki dutse kuma dutsen ya yi tabo abu na uku dutse wani abu ne wanda a zahiri ba hankali tare da shi ko ba ka ce babu rayuwa irin wacce aka sani tare da dutse amma kuma ga shi annabi Musa ya maka mu'amala abu na uku dutse wani abu ne wanda a zahiri ba hankali tare da shi ko ba ka ce babu rayuwa irin wacce aka sani tare da dutse amma kuma ga shi annabi Musa ya masa mu'amalar mai hankali dan menene zai yi masa mu'amalar mai hankali tare da dutse yana da hankali galibi wanda yake yaro kamar yaro karami idan ya tuntube da dutse shine zai bari dutsen ya daki dutsen a ce karama sai ya wuce ko uwarsa ta daki dutsen sai na rama maka ya buge da garu ta ɗauki abin da tamari garin ta ce to shi shuru na rama maka sai ga annabi Musa alaihi salam yayi wannan abinda yasa yayi wannan saboda abinda dutsen yayi aiki ne na masu hankali an gane ko ya tashi daga matsayinsa na dutse ya zama kamar sauran halittu tun daga shi ya fita a guje da abin nan don haka kaga a nan an doke shi an doke wani abu mai hankali an gane ko saboda haka kaga duk abinda aka yi masa ya dace da yanayinsa a lokacin amma kai yanzu da za ka kama dutse kana duka mutane su ka wani fa ba mu san me ya faru ba kwanan nan mun ga wani abu da yake faruwa a tare da ko sai an je da wani amma tunda dutse ya tasarrufi irin da masu hankali kaga za a yi masa mu'amala ta masu hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yana wucewa ta dutse yana masa sallama yana asa ko ba asa ko ne sallama ta kiwa ke yana antawa idan uyitu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha haka ce baya antawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya arif hajaran bi makkah ta yusallimu alayya inni a'rifuhu al'an a'rifuhu al'an kaga da yayi sallama annabi zai ansa masa amma kawai ka zo wucewa ta gaba goron dutse a kan kara da kara goron dutse sallama ne kai to amma da zaka ji sallama goron dutse kaga zaka ansa masa dan a lokacin ya zama mai hankali kai yanzu kai kadai ka san halin da yake ciki lokacin da tururuwa sai magana annabi Sulaiman ba dariya yi ba? Fata basama ba hikam min qawliha. Amma kai da aka je gindin abin nan turuwa kai ta dariya. Wannan notin ta sai ya fanta. Amma Annabi Sulaiman saboda ya ji abin da suke cewa, kaga sun tashi daga matsayin da kai kake kallon turuwa. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa wannan kutsirar da bilo yana yake tsayawa gindin sai dafa shi hudu ba. Da aka gina masa bambari kutsirar nan ba ko kayar kai ba Annabi da ya lallace shi. Me yasa yayi masa mu'amala ta masu hankali saboda abin da yake yi daidai yake da masu hankali. Kaga wani abu ne wanda dole ne ka kai da akari da wannan. In ba haka ba sai ka ce yaya za a yi Annabi Musa ya abin nan. Na faɗi wannan saboda maganar wasu MPP ta hankulan su a kan latti wanda suka soki a jisun sun kawo wannan cikin maganganun su. Sannan ka duba lokacin da ya bi shi yana bin sa a guci ake saubiya ya hajar, saubiya ya hajar. A wata ruwa ya saubi hajar, saubi hajar. Ko ka ce saubiya ya zama na mansub da bifailin mahzuf ai i'tini saubi, i'tini saubiya ya hajar. Ko ka ce saubi abin nan birrafi saubi hajar sai zama kabar ne limustalai mahzuf ai hada saubi ya hajar kamar dutsen bai san taguwar Annabi Musa ce ba don haka ya mutu a guda yana gaya masa taguwa ta ce ba in ka karanta shi saubi kun kuma ka karanta shi saubiya sai ka ce bani zai zama maqulun bilili bani abin nan taguwa ta ya hajar ya kai wannan dutse. Kaga anan ya kira shi wanda kuma sai mutum ne mai hankali ake kira. Kaga duk wanda yana nuna maka ya mu'amalance shi mu'amala ta masu hankali saboda irin abin da ya yi abin ne da masu hankali ke yi. To wannan duka da ya yi wa dutse wanda shi ne ita ce mu'jiza ta uku har dutsen ne da ya yi haida abin ya yi tabo. Wanda Abu Huraira har rantsuwa ya kan wanda yake innahu lanadabun bil hajar sittatun aw sab'atun darban bil hajar. Wato lalle akwai tabo ga wannan dutse guda shida ko guda bakwai saboda dukan da aka yi wa dutsen. Dukan da Annabi Musa alayhi salam ya yi ma wannan dutsen. Kaga shi kansa wannan taban ya bayyana domin a nuna wa mai gani cewa lalle abin ya faru. Ko da wannan gungun ya riga ya wuce sun tafi ga wata alama nan an bari a jikin dutsen za su dawo su zanta. Ko da an ba wasu labari tun da barin Isra'ila da karyata labari nan da nan ko mun gaskiya sai su karyata sai a zo an ba musu ga dutsen kun ga tabo kun ga alamar dukan Annabi Musa a jikinta. Kaga an yanke musu hanzari sannan kuma a ƙara tabbatar da cewa shi wannan dutse yana da shi'uri a lokacin. Wato yana da shi'uri irin yadda ɗan adam yake da shi mai abu mai hankali da rai yake da shi shi yasa ma har yayi tabo. Kaga kenan mu'amalar sa ga wannan dutse ba irin mu'amalar da za ta yi da dutse ba cikin. Mu'amala ce shi da yake yi da wani abin da ya fuskanci yana da hankali a gunsa. Don haka har ma ga shi taban alamar ya doke shi ya fito a jikinsa. To akwai waɗanda suke karyata shi wannan hadisin su ce karya ne ba a yi ba. Sai ya za a yi a ce Annabi Musa alayhi salam an tuhume shi da gwaiwa kuma Allah ya fito da shi tsirara har an gan shi an ga tsare cuta. Suka ce wannan ba zai ba kuma menene dan yana da gwaiwa ta idan ka sa da shi wani abu ne. Dan menene za a ki yarda da shi manzo ne dan yana da gwaiwa wannan ba za ta hana a yarda da shi ba saboda haka wannan labari ba duk ba gaskiya bane. Sannan kuma ya za a yi dutse ya fita a guje har a bi shi ana saubi hajar ya za a yi dutse ya ruga a guje. Sannan kuma ya za a yi Annabi Musa a ce wai yana dukansa kuma a ce wai an doke shi ya yi tabo. Wannan ai ko ma wane ne ya ɗauki wani ƙarfe ko wani abu mai nauyi yadda ki dutse ai zai babbanta ne shi ne kawai ba wani ba wani abu ba ne. Kuma Annabi Musa ma ka ci ne da zai kama dutsen abin nan dutse da duka maganganu da irin wannan. Idan ka duba littafin Qasasul Anbiya na Abdul Wahhab an-Najjar ya fito ya karyata wannan hadisin har yake cewa ai ruwayar ma wanda ya ruwaito wannan hadisin shine Auf ibn Abi Jamila al-Arabi wanda an ce dan shi a dai shedan ne da haka hadisin ƙarya ne ko da Bukhari ya ruwaito shi wanda wanda ya ruwaito hadisin daga wajensa shine Aus ibn Abi Jamila al-A'rabi wa kana rafidiyyan shi'iyyan shaytana. To kaga wannan magana banza ce, kuma magana ce ta wanda bai ba san mai hadisi. Na farko ne idan ka duba Sahih al-Bukhari za ka cewa waɗanda suka ruwaito hadisan da yawa Aus ibn Abi Jamila ya fito a cikin sanadin Al-Hasan al-Basri da Muhammad ibn Sirin da Hilal, amma ba shine ya ruwaito hadisin Hammam ba, ba shine ya ruwaito hadisin Abdullah bin Shaqiq ba, sannan kuma ba Abu Huraira ne kawai ya ruwaito hadisin nan ba, kamar yadda muka faɗa a baya Anas ya ruwaito, Abdullah dan Abbas ya ruwaito. Don haka shi saboda matsalarsa ba ya da wani abu da ilimin hadisi, shi yasa abu ne mai sauki ya sa alƙalami ya soke hadisin Bukhari da Muslim, ya hadisin da a'imma manya-manyan jima'in malamai da hadisi tunda Allah ya duniya ba su taɓa taɓa hadisin ba sai ya kasa shi, kuma hankalinsa kwance zai ƙaryata ya wuce ya ce shi ga fahimtarsa. Kuma ai a wasu wayoyi an nuna cewa ba wannan ce tuhumar da Allah ya kubutar da shi daga ita ba. Akwai ruwaya daga Sayyidina Ali wanda ta tabbata tana nan cikin musallaf ibn Abdurrazzaq, Sayyidina Ali ya ruwaito cewa lokacin da Harun alayhi salam ya rasu Banu Isra'ila sun tuhumi annabi Musa alayhi salam cewa shi ya kashe Haruna. Da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'iku suka ɗauko gawar Haruna suka zo da ita ta wajen Banu Isra'ila suna maganar cewa Allah ya karɓi kayansa, Allah ya masa cikawa ya mutu, don Banu Isra'ila su tabbata cewa ga gawarsa na kuma ba kake shi akai ba, kuma ga wasu nan na ɗauke da gawarsa na ba da shaida cewa ba kashe shi akai ba, kuma aka je aka binne shi inda ba wanda ya san inda kabarin sa yake. Sai ce to wannan ita ce ruwayar da ta inganta shine abin da aka kubutar da annabi Musa da gare shi, kisan da ake tuhuma yayi wa dan uwansa Haruna. Yace sannan akwai ruwaya da ake yi daga Abul Aliya yana cewa tuhumar da aka kubutar da annabi Musa da gare sa shine karo na lokacin da ya tara kuɗi, da yana tare da annabi Musa ana tara kuɗi da shi, da ya samu kuɗi sai tawaye ya zama ɗan tawaye yana ga ana ma matsa mata a ce kyauta ma wanda ya taimaka ma wanda yana sai kawai ya shiga faɗa da annabi Musa. To ruwayar Abul Aliya tana cewa wato shi Abul Aliya shi yake magana, Abul Aliya tabi'i ne ba sahabi bane, kuma bai jingina abin zuwa ga manzo Allah ba, faɗarsa ce shi daga cikin littafin garin Isra'ila ya karanto ko daga ma'ina ya karanto, amma bai jingina abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Cewa sai karo ne ya haɗa kai da wata karuwa akan in an taru annabi Musa na wa'azi yana faɗar hukuncin, yana faɗar hukunce-hukunce, zan tashi in tambaye shi hukuncin wanda ya zina da matar da ba ta shi ba, idan ya faɗi hukuncin to shi kenan ki fito ki ce kayi zina da ni, ya biya ta kuɗin akan za ta yi haka. Lokacin da annabi Musa ya fito yana wa'azi sai karo ne ya tashi ya ce ina da tambaya, ce bai tabbai kai ce bai hukuncin mutumin da ya zina da matar da ba ta shi ba. Annabi Musa ya ce rajumu ne, wannan ita ce shari'ar Taurat, tabbas Taurat abinda ta zo da shi shari'ar Yahudawa shine mutumin da yake da aure in yayi zina ayi rajumun sa. Annabi Musa ya ce rajumu ne, shikenan sai karo ne ya ce ke sai ta fito, kada fitowa Ubangiji sai ya danne bakin ya danne zuciyar ta, sai ta ce karo ne ya ce ya biya da ya ce in ce kayi zina da shi. To wannan ita ce abinda Abul Aliya ya faɗa, bai ce annabi ne ya faɗa ba, bai yana yiwa daga cikin littafin kitabi ya ɗauko kissar. To sai ce wannan ita ce bara'ar da Allah yake magana, fa bara'ahu Allahu mimma qalu, cewa za a jefe shi da zina, ko kuma waccan magana ta cewa ya kashe ɗan uwansa. Amma Ibn Jarir al-Tabari da ya kawo ruwayar Ali da ya maganar mutuwar annabi Isa, annabi Harun alayhi salam, ya kuma kawo da farko ya kawo waɗannan ruwayoyin, sai ya ce wasu sun ce wannan shine abin da aka kubutar da annabi Musa, wasu kuma sun ce wannan, sai ya ce duk zai yi wa yanzu duka ne, duka duk tuhumar da Allah ya masa Allah ya kubutar da shi, daga ciki akwai wannan. To kaga a nan duk malaman da shi wannan mutum ya ta kokari ya kawo ba su kore batun wannan na cikin Bukhari ba, sai dai su kawo wani wata cutarwar daban, da haka duk za su iya shiga ƙarƙashin azau Musa sawa'un da wannan da wannan da wannan amma ka zabi dai ka koye ka ce kariya ne abinda Tabari bai yi ba abinda Ibn Kathir bai yi ba abinda Arusi bai yi ba duk malaman tafsiri ba wanda yayi wannan saboda haka magana ce ya rika yi wacce babu ji da ji a ciki cewa azau azau ai ba da mai za a ce dan an ce da shi gwai wa an cuce shi to kowaye mai lafiya kawai a rika nuna shi ana cewa mai gwai wa kawai an cuce shi ba zai shi daɗi ba musamman in wannan zai taɓa nasabar ƴaƴansa tabbas akwai cutarwa saboda haka mun faɗaɗa takrijin hadisin don a gane cewa yawanci waɗanda suke tadawuli su ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da ilimin hadisi kamar da kwanaki mun yi magana kan hadisin auren Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ai Hisham bin Urwa shi ya karwaito tare da Hisham bin Urwa ɗaya ne daga cikin masu ruwayar hadisi hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban kamar yadda muka yi bayani ya zo ta hanyar al-Aswad ibn Yazid ya zo ta hanyar Abu Salama ibn Abdurrahman al-Aisha duk sun ruwaito wannan hadisin daga Aisha da haka ba wai Hisham bin Urwa da bai an jaddi ba an abi an Aisha bane kawai sannan kuma hadisi yana cikin Bukhari da Muslim ba za ka iya gaya waɗannan mutane ingancin hadisi ko ku ci kafin sun ingancin hadisi ba don haka wannan hadisi ya tabbata kuma hadisi ne da yake nuna mu'jizar annabi Musa alaihi salam da daraja da ubangiji ya masa domin ga shi yadda ubangiji da ya tashi fitar da shi sai yadda ya hada abin da wasu mu'jizoji wanda za su kara tabbatar da matsayinsa a gurin Allah hadisi na gaba hadisin shi ma na Abu Huraira ne Allah ya kara masa yarda yake cewa baina ayyuba yaktasilu uryana ayyub alaihi salam yana cikin wanka tsirara fa qarra alaihi jarabu zinzar sai farar zinari ta zubo mata fada ala ayyub yahtasi fi thawbihi yahtasi ayyash yajma'u fi thawbihi sai annabi ayyub ya rika tattara wannan farar a cikin tagwansa fanadahu rabbuhu sai ubangijin sa ya kira shi ya ayyub alam akun aghnaytuka amma tara ashe ba mun wadatar da kai ba daga wannan abin da kake gani wato ban maka wadata ba da za ka saka bar wannan abin da kake gani qala ayyub yace bala ya ubangiji kawo wadata wa inda tika na rantsi da buwaya walakin la ghina bi abaka wa ka tika sai dai ban iya wadatuwa ga barin albarkar ka to shi ba wannan hadisi dan kada wani ya karyata za mu yi takrijin sa a san cewa ba mutum ɗaya ne ya rawaito shi daga Abu Huraira ba waɗanda suka rawaito shi daga Abu Huraira akwai malamai amintattu guda uku na farko akwai Hammad ibn Murabbih wanda muka faɗa a baya mai sahifa ruwayarsa tana cikin Bukhari kamar yadda kuka gani ita ce wannan ruwayar da muka karanta ta hanyar Hammad ibn Murabbih an Abi Huraira akwai Ibn Hibban akwai Ahmad ibn Hanbal akwai Al-Baghawi a cikin littafin Sharh Sunna da Al-Bayhaqi a cikin littafin Al-Asma wa Sifat akwai kuma a cikin littafin Sunan Al-Kubra da Ibn Asakir a cikin Tarikh Dimashq dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi ta hanyar Ma'mar shi kuma daga Hammad ibn Murabbih shi kuma daga Abu Huraira shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam banda Hammad akwai Bashir ibn Lahik shi ma ya ruwaito hadisin daga Abu Huraira kamar yadda yake cikin Musnad na Sayalisi da kuma Al-Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin Ibn Hibban da Mustadrak na Hakim da Tarikh Dimashq na Ibn Asakir ta hanyar An-Nadhr ibn Adad an Bashir ibn Lahik عن ابي هريره رضي الله عنه والاسناد ليه صحيح على شرط البخاري ومسلم امام الذهبي الحاكم ياتي صحيح على شرط البخاري ومسلم ثم الذهبي يابو يا متى بايا ثم ابن كثير في ما اشكن تاريخ سيابو يا متى بايا متن ده اكو عطاء ابن يسار روايه تانا معلقه اشكن صحيح البخاري وندا Nasa'i ya zo da ita da cikakken isnadinsa hakanan Imam Ahmad ya ruwaito ta wanda ita ma isnadinta sahih ala shartu shaykhaini wadannan duk sun ruwaito hadisin daga Hammam daga Abi Huraira annabi Ayyub alaihi salam ya kasance yana wanka ga kuma abin da ya faru akwai ruwayar al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz an Abi Huraira wanda tana cikin Musnad Imam Ahmad wanda ya tsaida hadisin akan Abu Huraira ba tare da yake gina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai ruwayar Abu Zur'a shi ma ya kawo shi a mawquf ala Abi Huraira safar wayar wadancan da suka ruwaito daga Abu Huraira abin tattuni Imam al-Bukhari ya tabbatar da yuwar da daukar hadisin zuwa ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi yana ba mu labarin Annabi Ayyub alaihi salam wanda Annabi Ayyub annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda malaman tarihi suna fadan nasabarsa su ce Annabi Ayyub ibn Amous kuma yake ta Amous bil ayni was sa'd a karshe ibn Razah ibn Ruh ibn Eid ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi assalam Allah ya jarrabe shi da bala'i wanda hakurin sa ya fito karara ya fito fili sannan Allah ya bashi lafiya kamar da Allah ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab sannan ubangiji bayan ya dauke masa ƴaƴansa duka yana da ƴaƴa da yawa Allah ya bashi dukiya da yawa ya bashi zurriya da yawa da bala'i ya bala'i duk sai da suka mutu ƴaƴa wasu suna ce ƴaƴansu kai 23 wasu ce da 6 amma duk sai da suka mutu sai matan shi kadai sai shi kuma Allah ya jarabe shi da cuta da rashin lafiya iri-iri wanda kowa ya guje shi sai matarsa sai wasu abokansa guda biyu su kadai suka zauna tare da shi kamar yadda akwai ruwaya a cikin Musnad al-Bazzar da kuma littafin Ibn Hibban da Abu Ya'la a cikin littafinsa na Musnad sun rawaito hadisin Anas ibn Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna nabiyallahi ayyub sallallahu alaihi wa sallam labitha bihi bala'uhu 18 sana annabi ayyub alaihi salam ya zauna cikin bala'i da balahira tsawon shekara 18 farafadahu alqarib walba'id da na nesa da na kusa duk suka kishi duk aka guje masa illa rajulaini min ikhwanihi sai mutum biyu cikin yan uwansa mutum biyu kana yaqduwani ilayhi wa yaruhani suka je masa da safe su je masa da yamma suka dubo shi da safe su biyu su je da yamma ma su sake dubo shi fa qala ahaduhuma li sahibihi zata yawmin cikin mutanen nan biyu sai ɗaya ya ce wa ɗayan ta'lamu wallahi laqad aznaba ayyub zamban ma aznabahu ahad min al'alam ɗaya cikin mutanen biyu da suka rage sai ya ce wa ɗaya wata rana kai Ayyub yayi zunubin da duk duniya ba wanda ya taɓa irin sa ba wanda ya taɓa irin zunubin da yayi sai dan uwansa ya ce da shi wa ma za ka me ka gani me yasa ka faɗa haka sai ya ce mundu 18 sana lam yarhamhu Allah fa yakshifu ma bihi shi shekara 18 abu daya amma har yanzu Allah bai tausaya masa ba anya zunubin da ya abu sai taba irin sa shekara 18 kana duba shike lan falan baraha yabba sai sai suka tafi su biyu din nan suka je suka samu Ayyub wannan dayan da aka gaya ba waccan magana sai ya kasa hakuri sai da ya kitsawa Annabi Ayyub wannan magana yace ga fa abinda ware yake Ayyub alayhi salam yace la adri ma taqulani ghayra anna Allah ta'ala ya'lamu anni kuntu amuru bi rajulaini yatanaza'ani fayadhkurani Allah فارجو الى بيتي فاكفر عنهما كراهيه ان يذكر الله الا في حق yace to ni ban fahimci duk abin da kuke faɗa ba maganar da kake yi walani ban fahimce ka ba ni duk abin da na sani ban taba wuce mutum biyu suna jayayya ba suna rantsuwa wanda yana faɗa yana rantsuwa wanda bana faɗa yana rantsuwa face in na dawo gida na yi musu kafara wato nayi kafara a madadin su dan gudun kada wani ya je ya faɗi ya yi rantsuwa da Allah akan ƙarya ke ni wannan da san ina yi to wannan wani abu ne da zai zama zunubi in akwai zunubi to wannan yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa kana yakhruju ila hajati yakan fita ya biya bukatarsa, fa idza qada hajatahu amsakathu zawjuhu aw imratuhu bi yadihi hatta yabluh. Idan ya fita waje biya bukatarsa, matarsa ta kamo hannunsa ta da shi gida. Falamma kana zata yawmin, wata rana abba alaiha, sai ya dade ya ta kai shi biya bukata kuma gefe ya dade bai abin nan ba, bai fito ba. Sai Ubangiji ya masa wa'ayi a narkot da rijilika haza muftasalin baridin wa sharaf, ya gudu da kafafuwanka ga za ka ga ruwa sun fito, ga wanda yake mai sanyi da za ka yi wanka, ga kuma wanda za ka sha. Matarsa ta ga an jima bata bai fito ba, sai ta tafi ta ga me yake faruwa, sai kawai ga shi nan ya taho ya nufo ta gadangadan ma bihi min albala'i wa huwa ahsanu ma kana, ba komai tare da shi ya dawo fiye da yadda da yake. Yayin da ta gani shi sai ta ce, ai barakallahu fika, hal ra'aita nabiyallahi hadha al-mubtala? Bata gane shi ba, tace kai wa da Allah ya baka, tace ba wa Allah, Allah ya baka albarka, ka ga annabin nan da yake cikin rashin lafiya ka ka da shi, bata gane cewa mijinta ne ba. Wallahi ala zalika ma ra'aitu ashbaha minki, ma ra'aitu ashbaha minka in kana sahihan. Kaga ba za ka tace kuma a dukkan haka fa, ni ban ga mutumin da yayi kama da shi ba lokacin da yake rashin lafiya irin ka. To bayan ta tambaye shi, kaga annabin nan da ba shi da lafiya, tace amma kuma duk da haka kun yi min kama da shi lokacin da yake da lafiya. Fa qala fa inni ana huwa, sai ne shi ana yake ruwaita daga Adam sallallahu alaihi wasallam, ya ce kana da hu an darani, wato Annabi Ayyub yana da guraren da yake ajiye abincinsa, kamar ka ce gurin shika inda ake shanya abinci, sabai yake inda ake shanya abin nan in an yi girbi, inda ake shanya abin nan gera. To wannan gurin yana da irin su guda biyu, daya yana shanya alkama, ɗaya kuma yana shanya sha'iri, dukkan su alkama, amma ɗaya alkamu ne, nau'in alkama kamu da kuma nau'in alkama na sha'iri. Sai Allah ya aiko da wasu girgije guda biyu. Falamma kana ihdahuma ala andaril qamhi, lokacin da ɗayan ya zo daidai da gurin da ake shanya alkama, afragat fihi dahar, sai kawai suka rikayi ruwan zinari a gurin. Ɗayan kuma da suka zo daidai da inda sha'irin yake, sai suka rikayi ruwan azurfa. Iraki yake cewa wannan ya inganta, eh ya inganta tabbas, yana nuna cewa banda waccan kissar ta wanka, banda waccan kissar ta wanka kuma wani abin ya faru har ila yau. Ubangiji bayan ya bashi lafiya, sannan kuma sai ya dawo masa da dukiyarsa ta wannan siga, an gane ku? Bayan bashi lafiya sai aka dawo masa kuma da dukiyarsa da ya rasa, dukiyarsa duk ta ƙare, tunda ba lafiya ina za a samu dukiya, sai dai a yi ta cin wanda aka tara, yayi ta ci da neman magani har ya ƙare. Iyalansa kuma duk suka mutu, ƴaƴan nashi sai shi sai matarsa, bai ta wahala da tsila da shi. Ubangiji da ya bashi lafiya ya dawo yau fiye da yadda yake da, sai kuma Ubangiji ya dawo masa da dukiyarsa, gurin da yake shanya alkamarsa, sai gashi Ubangiji yana masa ruwan zinari da azurfa a gurin. Saboda kaga ya tara dukiya. To lokacin da ya zo yana wanka, abinda Al-Hasan al-Basri aka rawaito yake cewa ruwan da yake watsawa jikinsa, in ya watsa sai ya dawo a matsayin zinare kamar fara haka, kuma yana tashi kamar fara, sai ya rika bi yana tattala shi da kuma tabuwarsa. Kaga sai Ubangiji, amma a ganaituka an hannu, amma tara mutum wanda muka tara maka zinari da azurfa a gurin da kake shanya alkama, duk da sai ya zaka kwashe, kuma yanzu wannan da ruwa da yake kuma sai ka buka tattara, an gane ko? To shi ne Annabi Ayyub ya ce bala Ubangiji ka wadatar da ni, walakin la gina li an barakatika, shi wannan abinda nake gani albarkata ce, albarka ce daga wajen ka, kuma ba zan iya wadatuwa game da barin albarkata ba. Wato dukiya ta halal albarka ce, dukiya ta halal alkhairi ce, in taraka khaira lil wasiyati, alkhairi Ubangiji ya kira ta, innahu li hubbil khairi la shadid, saboda dukiya alkhairi ce annabi Sulaiman ubangiji ya bashi dukiya ya bashi mulki kito amna li Sulaiman ali Dawud Sulaiman ne mal abdu innahu awwab iz urida alayhi bil ashiyyi safinat aljiyad فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب kaga duki yadda Allah ya bashi wannan dawakai lafiyayyu in garman dawakai masu ban kaye da su dau hankalin sa har rana ta fada bai salla ba da ya tashi kiran sai kira su bai احببت حب الخير ashe dukiya in ta zanta halarci to alkhairi ce kuma albarka ce don daga ubangiji take shi yasa annabi ayyub ya kirawo ta albarka ta albarkar ka ce ya ubangiji ina da bukatar albarkar ka don haka wannan baya daga cikin shara wato hadama dan mutun yana da dukiya an ga kuma yana neman dukiya a ce ka dai hadama sai da Allah ya baka dan me kuma zaka rika fita nema a wannan ba matukar dai ta hanyar halal ne to ba ta daga cikin hadama matukar ta hanyar halal zai neme ta abinda zaka kira hadama ko rashin godiyar Allah shine mutum Allah ya bashi kuma ya rika nema ya samu ko ta hanyar haram wani baya zama mutunci sai ya tara dukiya sanda yake da talakansa halal yake ci da Allah ya bude masa ya fara samu kuma shikenan sai yake ganin ba zai iya hakuri da halal da Allah ya bashi ba sai ya hada ta haram ko a lokacin da ya samu ya gode wa Allah ta hanyar ya tsaya akan halal sai ya zama ba zai yi wannan ba a lokacin ne ma zai nemi sabawa ubangijinsa shine yace alam akun aghnaytuka wato ashe ban sa maka wadata ba wasu malamai suke wadatar zuci wasu suka ce a wada sai yi wadatar dukiyar ake nufi na'am wadatar dukiya domin hadisin Anas yana nuna bayan ya samu lafiya kuma ga ruwan zinare da azurfa da ubangiji ya masa saboda haka wadatar dukiyar ake nufi anan don haka annabi ayyub mutum ne mai wadata yana da cikin annabawa wanda suke da wadata yana da wadata kafin ya samu da rashin lafiya sannan bayan ya warke ubangiji ya dawo masa da wadatarsa don haka mutum ne wanda yake ganiyun shakir sannan kuma faqirun sadir ya hada duka falalar guda biyu ya hada falalar wadata da godewa Allah lokacin da yake da lafiyar sa da kuma lokacin da ya dawo ya samu lafiya bayan ya yi zaman cuta shi abinda rashin lafiya shekara 18 sannan kuma yayi hakuri da talauci da babu lokacin da yake cikin halin rashin lafiya saboda haka ya hada duka abubuwan biyu shi yasa Allah ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab kaga wannan sifa da ubangiji ya sifanta shi da shi ni'mal 'abdu innahu awwab ita ce sifar da Allah ya sifanta annabi Sulaiman da ita wa habna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab kaga annabi Dawud annabi Sulaiman ubangiji ya bashi mulki ya bashi dukiya domin ayoyin da suke gaba sun nuna dukiyar da Allah ya bashi amma duk da haka ubangiji sai ya sifanta shi da wannan ni'mal 'abdu innahu awwab dan ya nuna cewa ghaniyyun li shakir mai wadata ne mai godiya shi ma annabi Sulaiman alayhi salam Allah ya sifanta shi da wannan yace ni'mal 'abdu innahu awwab dan ya nuna maka cewa ghaniyyun li shakir saboda haka ubangiji ya bashi wadata ya bashi abin nan ya kuma bashi ya bashi hakuri saboda haka yace walakin la ghina li 'an barakatika abinda ya sa Imam al-Bukhari ya kawo hadisin zahiri gashi na abili karara bainama ayyubu yaghtasilu uryan kaga kenan a lokacin da yake wanka yake shi kadai ba tare da kowa ba yakan iya yin tsirara ya wanka wanda nuna ba haramun bane halal ne kuma annabi sannan Imam al-Bukhari ya kawo wannan ne a bisa ka'idar da suke cewa abinda duk ya tabbata ga shari'ar da ta gabace mu kuma babu wani abu cikin shari'a ba da ya shafe shi to shari'a ce gare mu shi yasa ya kawo wannan hadisi na annabi Musa da kuma hadisin annabi Dawud annabi Ayyub alayhi assalam Allah madaukakin sarki ya sa abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi